gani murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 30 ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da mazauna lardin arewacin Najeriya ke fama da kalubalen tsaro da tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi, an kafa wata sabuwar kungiya da nufin farfado da martabar yankin. Sannan za ku ji cewa akalla mutane 23 ne suka tare da jikkata wasu 33 a wani mummunan hadarin mota a jihar Neja dake arewacin Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bar mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaki da annobar COVID-19. Cikin matakan da zai dauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane, yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke yin buris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta dauka na yaki da cutar wadda ta kashe kusan mutane 339 a Amurka. An dan samu ci gaba kadan a cikin yan kwanakin nan a kasar a adadin masu kamuwa da cutar ba kamar yadda aka gani ba a watanni biyu da suka gabata, amma har yanzu ana samun kari akan kusan mutum 180 masu kamuwa da cutar da ake samu a duk rana. Kuma jami'an lafiya sun yi gargadin cewa tafiye-tafiyen lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara ka iya kara yawan masu kamuwa da cutar. Yayin da ya rage kasa da wata guda ya karbi mulki a jiya Talata, Biden ya fada bayan wata ganawa da kwararru cewa gwamnatin Trump na yin tafiyar hawainiya a kokarin ta yi wa mutane rigakafin. Biden ya kudura aniyar za a yi wa mutane miliyan 100 rigakafin a kwanaki 100 na farkon mulkinsa. An kashe akalla mutane 5 wasu da yawa kuma sun jakkata a wani hari da aka kai a filin saukar jiragen saman Aden a yau Laraba, a cewar wata majiyar tsaro jim kadan bayan da wani jirgi dauke da sabbin ministocin da aka nada a yankunan da gwamnati ke rike da su a Yemen ya sauka tashar daga Saudiya. An ji wata babbar karar fashewa da kuma harbe-harbe a filin jirgin jim kadan bayan isar jirgin daga Saudiya, a cewar wani da ya shaida lamarin. An kai ministocin fadar shugaban kasar da ke birnin, cikin su har da Prime Minister Mayen Abdul Malik da kuma jakadan Saudiya a Yemen Muhammad Said Al-Jabbar, a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma kafafen yaɗa labaran Saudiya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An harba wani matukin jirgin saman sojan Afghanistan a kudancin lardin Kandahar a yau Laraba. Yan sanda sun tabbatarwa muryar Amurka da kisan jami'in sojan, amma basu bada wani karin bayani ba. Wata majiyar jami'an tsaro wadda bata so a bayyana ta ba ta ce wasu yan bindiga da ba a sani ba sun harba Mas'ud Attal, wani matukin jirgin saman soja, kusan tazarar kilomita 1 daga gidan gwamnatin yankin a yau Laraba. Attal mazaunin lardin Kandahar ne kuma a jamhuriyar Czech Republic da hadaddiyar daular Larabawa ya samu horo. Kashe-kashen da ake auna mutane musamman 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya sun ƙara a Afghanistan a 'yan kwanakin nan. An kashe akalla 'yan jarida 5 a kasar cikin watanni 2 da suka gabata. Jiragen saman yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami a wasu wurare a kusa da birnin Damascus da safiyar yau Laraba. Har wani sojan Siriya ya mutu, wasu su uku kuma suka jakkata, a cewar sojojin Siriya. Harin da aka kai bayan tsakar dare a yankin Zabadani da ke Damascus ya auna wurin da makaman kariyar Siriya suke ne, ya kuma lalata wasu wurare. Abinda aka ji wani sojan Siriya da ba a bayyana sunansa ba yana fadawa kamfanin dillancin labaran sana'a kenan. Wannan shine hari na 2 da aka bada rahotonsa tun daga makon da ya gabata. Jiragen saman yakin Isra'ila sun tada bom a wasu wurare da ke tsakiyar garin Masyaf a ranar Alhamis din da ta gabata.
Kada ga Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, yayin da mazauna lardin arewacin Najeriya ke fama da kalubalen tsaro da tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi, an kafa wata sabuwar kungiya da nufin farfado da martabar yankin. Yanzu haka dai wannan sabuwar kungiyar ta fayyace wasu al'amuran raya arewacin kasar da take ya kamata gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su maida hankali akan su. Daga Kano ga rahoton wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari.
dimban albarkacin karkashin kasa da na al'umma da arzikin kasar noma da kuma zaman lafiya na daga cikin abubuwan da yankin arewa ke alfahari da su sai dai a yan shekarun baya-bayan nan waɗannan abubuwa sun kama tafarkin gushewa lamarin da ya sanya kirkiro da wata sabuwar kungiya mai suna Northern Reform Organization wato NRO a takaice Alhaji Faruk Usman shine sakataren labarun kungiyar
an kirkiro ta saboda kokari a farfado da alfarmar arewa a farfado da mutuncin arewa a farfado da ayyuka da bukace-bukace na mutanen arewa a farfado da su saboda ya kamata mu ma Najeriya ta kula da mu akwai abubuwa da yawa da muke ganin ba ma samun su kamar yadda ƴan uwanmu a kudu suke samu dan haka muke ganin harkar da mutanen arewa su tashi daga baccin da suke su ga ya za a yi kokari a gina arewa saboda ƴaƴanmu da jikokin mu ya za a yi abubuwan da muka rasa domin ba mutum ɗaya ne zai ta magana ba ya kamata duk wanda yake da abin da zai faɗa ya kamata ya faɗa saboda ai amfani da wannan abun kuma ya kamata mutanen mu su ma su tashi su kafa gidajen radio gidan television gidan jarida saboda mu ma mu rinka magana a duniya ana jin mu ana jin bukace-bukacen mu da abubuwan da suke damu
yanzu haka dai wannan sabuwar kungiya ta NRO ta fayyace wasu al'amuran raya arewa da ta ce ya kamata gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su mai da hankali a kansu Dr. Dalhatu Saniola memba ne a kwamitin amintattu na kungiyar
kamar magana shi a Jakuta Kaduna Kano a gas pipeline Mambila power electricity project da kuma shi dredging din River Niger kwashe ya shi domin jirage su iya shigowa har kamar Lokoja muna ganin akwai wato dangantaka ta kudda kud tsakanin wato halin da ake ciki na talauci da rashin tsaro da ya addaba arewa da rashin aikin yi da kuma rashin masana'antu da wato tattalin arziki su waɗannan abubuwa din da mu kungiyar mu ta sa a gaba muna ganin za su zama kandagarki ga waɗannan al'amura kuma babban hanyar mu ta tabbatar da an aiwatar da su ba watsar da su kamar yadda gwamnatocin da suke yi ba wato akwai strategy namu na coalition building da kuma partnership domin abin da muka lura shine mutanen arewa ba su cika magana wato mu arewa a wajen mu irin arewa Sardauna Sardauna wadda ya iya hada kan wani al'ummomi suka zama na yan arewa kaga bai la'akari da addini ko kabilanci ba kuma wato duk wannan rikingimu da ake ko da hali da aka fada a ciki ya shafi kowa to saboda haka mu tsarin mu shine lallai wato martabar ba wai kawai ta kaiwaye bane a hadda mata tattalin arziki
an karar da hukumomi akan bukatun arewa hada hannu da kungiyoyin ciyar da arewa gaba kamar ACF ta dattawan arewa na daga cikin manyan muradin sabuwar kungiyar ta NRO Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla akai da Mahmud Ibrahim Kwari to har yanzu a Najeriya akalla mutane 23 ne suka mutu tare da jikkata wasu 33 a wani mummunan hadarin mota a jihar Niger dake arewacin kasar bayanai dai sun nuna cewa wata babbar motar daukan kaya ce da ta dauko shanu tare da mutane akan hanyar zuwa Lagos daga jihar Kebbi inda lamarin ya faru a tsakanin garin Makera zuwa Makwa ta jihar Niger wakilin murya Amurka Mustafa Nasir Batsari ya aika mana da karin bayani
akalla mutane 23 ne suka mutu a sakamakon wani mummunan hadarin mota a jihar Niger dake arewacin Najeriya bayanai dai sun nuna cewa babbar motar da kon kaya ne da tayo loading shanu daga jihar Kebbi akan hanyar ta zuwa Lagos inda lamarin ya auku a tsakanin garin Makera zuwa Makwa ta jihar Niger komandan hukumar kiyaye hadura a jihar Niger komanda Jewel Dagwa ya ce ko baya ga mutanen da suka mutu akwai wasu 33 da suka samu munanan raunuka
bisa ga kididdiga da ma'aikatan mu suka yi an samu mutane 23 rayuka wanda sun salwanta a wannan hatsari din
subhanallah to kamar rauni fa
to rauni muna kyautata zaton cewa mutane wajen kusan 30 suka samu raunuka domin hatsarin ta faru mota ne trailer wanda ta dauko shanu daga jihar Kebbi za ta je Lagos kuma mutane suka zauna a sama suka yi belbela a saman wannan trailer din trailer kuma ta zo ta fadi
na'am to komanda mi binciken ku ya nuna ya haddasa wannan hadari
eh to gaskiya muna tsammanin cewa akwai batun gudu fiye da kima kaga idan hanya ba shi da kyau muna kowa wanda yake amfani da hanya muna so ya mallaki hankalin shi yayi tuki a sanake idan mutum bai tuki a sanake ba ga hanya ba kyau jaba ya zo a guje ya zo garin ya kauce rami garin taka birki da gaggawa sai kaga motar nan sai ta kubuce mashi
ita ma dai kungiyar drebobin motocin sufuri ta NURTW a jihar Niger ta nuna kaduwa matuka akan wannan hadari mai matukar tayar da hankali Abubakar Balabille shine shugaban kungiyar a jihar Niger
wannan hatsari sun sani kaddara ne wanda kowane mai rai mamaci ne sai muna jiran lokaci ne to Allah ya ji kansu Allah ya rahmace su
na'am to amma ci man ku akwai wani bayani ko fadakarwa ga kuke yi ga drebobi musamman akan matsaloli rashin kyan hanya ga mugun gudu da sauransu haka
kowane lokaci muna yi drebobi gargadi a kowane lokaci karka ce wai wannan hannu na ne duk lokacin da ka hawo titi ka sa ran kawai kai ɗaya ke da hankali duk wanda ke tuki a hanya bai da hankali
ko baya ga gudun wuce kima dai a Najeriya matsalar rashin kyawun hanyoyin mota yana matukar haddasa haɗurran da ke sanadiyar rasa rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida Mustapha Nasiru Batsari.
Thank you.
masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar tambuwar da rahoto na musamman akan amfani da magungunan gargajiya a fadin Najeriya.
Tun shekaru da yawa a zamanin jahiliya zuwa yanzu, dan adam yake amfani da maganin gargajiya a sassa da dama na kasashen duniya ciki har da Najeriya don samun waraka ga wasu cututtuka da suka dame shi. Na yi kicibis da wani mai sai da maganin gargajiya a birnin Ibadan.
Sunana Alhassan, magani ne akwai na typhoid, malaria, ciwon baya ko matsalar mace in za ta yi al'ada. Kasa akwai macen da idan za ta yi al'ada sai ta ji damuwa tukunna a maranta kafin wannan jini ya zo mata ko ciwon ciki haka sai ta yi kafin wannan jini ya zo mata. To insha Allah in dai an same mu akwai maganin wannan.
To wannan magani naka yana da ka'ida?
Yana da ka'ida.
Kamar kwana nawa mutum ke yi shina shan wannan babban mutum?
Babban mutum idan yana da hali zai sai kamar kwara uku. Ya sha daya yau, dai gobe ya sha daya, jibi ya sha daya.
A game da wace cuta?
A game da bangaren typhoid da malaria da sanyi da ba.
Ciwon nan fa suko dake cikin leda kukulle suko na mine.
Wannan bangaren wani saka da yake amfani da shi.
To wancan mai ja kala fa?
Wannan bangaren ciwon suga ake amfani da shi.
To amma mutane da yawa na cewa wannan magani na ku bai da ka'ida, wani ma har ana iya cewa ya kare aiki ya expire kenan. Me gaskiya abin?
Gaskiya al'amari maganin mu kowanne yana da ka'ida. Domin duk wanda ka daga zaka duba koda sai kai ka tafi gidanka da shi ba tare da mai magani ya fada ma ka'idar shi ba, zaka gani gashi nan a cikin kwalban maganin mu in karamin yaro zaka ba za a gani ga ka'idar shi nan iya ka'idar yadda za ka ba yaro. Idan kai ne babba za ka sha ga ka'idar shi za a gani kimanin yadda za ka sha. Ko mace ko namiji ko yaro ko babba kowanne akwai ka'idar shi.
Yana da lambar hukumar ka'idar magunguna waton NAFDAC?
Muna da ita ga shi nan a jikin kwalban maganin mu mun sa.
Bayan nan Ibadan a jihar Oyo ko akwai wata jiha da kake tallar wannan magani?
Jihohi da dama wannan maganin yana nan akwai.
Kamar wace jiha da wace?
Tun daga Zaria, Kano, Kazo, Kaduna, dan kayyo kudancin nan sai ka daggada har Port Harcourt akwai maganin mu.
Akwai shi jihar Ogun da jihar Ondo?
Akwai shi.
Ana samu ne jihar Kwara?
Akwai shi.
To jihar Edo da Benue fa?
Dukkanin ko ina duk jihohin nan na kudancin Najeriya nan da arewacin mu gaba daya ko ina akwai maganin mu. Wannan magani na haura shekara uku ina sai da shi.
Kama na ji tabakonan wasu jama'a a game da shan maganin gargajiya.
Suwala Umar Ja'e, ciyaman kar akiyele na Ibadan. To maganin gargajiya ban sha ban sha, amma dai maganin gargajiya abin tsoro ne gare mu yanzu, saboda yanzu ka san da idan ka hito maganin gargajiya aka sani yanzu ko asibitoci su yi yawa, kuma a kira gare mu mu je asibiti a auna mu a san ciwon ka bai baka magani. Don maganin gargajiya so da yawa yana da illoli da yawa. Wani zai zo kawai da kuma magani ya baka, umma gargajiya ba sha sai ya zama ma illa kai kuma yadda za ka yi in ka je asibiti. Ita maka gaza a sai ka sha wani abu gufa abin shi ka ce ai maganin gargajiya ne ka sha, wannan yana cutar da mutane hidda da kalmaha.
Amma akwai mutane da yawa dake shan maganin gargajiya kuma su ce sun samu waraka.
Ana samu haka, amma ai ka san masu gaske cikin su ba su da yawa. Masu da maganin gargajiya masu gaskiya da yawa, wasu ba shiga rigunan wasu ne, wani ba sani yayi magani ba kuma kaidan magani ya sani ba kawai. Amma ka san tunda mun ka tashi mun suka ana ba da maganin gargajiya. To amma yanzu an wuce na in ka duba, domin yanzu kai ya waye asibitoci doctor zai auna kai gane ciwon ka kafin ya baka magani ka sha.
To amma ko cikin masu maganin gargajiya akwai wadanda sun kai gado, kuma akwai wadanda sun san maganin, kuma likitoci ma na asibiti wasu suna amfani da masu maganin gargajiya suna hada hannu wajen bada magunguna ga jama'a.
To masu bada maganin gargajiya wadanda ake amfani da su wadannan wadanda sun kai gada hayyo ka to ga dan gado magani na tallan magani sai dai koma gida zauna a ce in dai magani in ciwo kaza ne kai ma wani shi, amma shi bai yawo da lafiya ana tallan magani. Masu yawo na suna tallan su kai nan su kai nan, mahiyawa suke bata magungunan da ake sai su na gargajiya. Amma su yan gado su ba cikin gida ciwon ka kama sai ce to wannan ciwon ka je inda wani insha Allah in ka same shi za a sami waraka akai.
Ko ka taɓa shan maganin gargajiya yayi ma illa ko kuma wani wanda ka sani yayi masa illa?
A maganin gargajiya kwarai ya mutane mu illa. Akwai wanda muke tare da shi anan ya sha maganin gargajiya da sai ko da mun ka zo mun ka koshi bai hita bai san ma abin da shi kai ya zo kawo mu hokaci. Da mun kwaso shi mun ka zo inda doctor mun ka zo asibiti an ka aula shi an ka ce ya sha wani abu an ka aula an ka ce maganin ne sha. Tun nan doctor ya ga mu na ce ko ya sami sauki insha Allah yana wata shi da kamin sauki. To yana an takaitawa magana wannan maganin maganin da mun jinya saboda wata kusan shekara dai maganin nan bai taba samu waraka ba haka ya zama abin azanci mun sha wahala a asibiti kin zama
me sunan wanda ya sha maganin
maganin Laila kullum muna tare shi nan ibadan ya sha maganin gargajiya ya sha shi an ka ce ya sha shi da ya mai over saboda maganin ba su akai bai da kaida
eh sunana Manu Gadan PDP nan Karshanu Akinyele eh na taba shan maganin gargajiya
to ya kajiya da ka sha shi
idan an huce kaida kamar yadda mai talle ya kwadi an ka sha insha Allah da danyen sauki amma ni yanzu na bar shan maganin gargajiya domin an
saboda me
saboda an yi wani ganganci ina da iya tana aure a garin Kaboji can jihar Neja yannan aka taba ta maganin gargajiya yana nan tun tana tsayi har ta koma kwance har ta kai ba ta sanin kowa na dauke ta ne kai ta general asibiti na Kwantagura amma ina kai ta dauto yazo ya kirjinin ta yaje auna yazo ya ba mu gado ya ba da magani yarinya cikin awa daya sai ga yarinya ta tashi tsaye ta doki buta gado ta yi tsari ta dawo in dai mutum bai lafiya akai shi asibiti auna jini likitoci za su gaya ma ko wani irin magani za a baka likitoci za ka gaya maka
wani irin rashin lafiya take fama da shi
tana fama da rashin lafiya typhoid da malaria
sunana Alhaji Junaidu mai shayi bakin kasuwar Shanu Ibadan hakika ina shan maganin gargajiya
wani irin maganin gargajiya kake sha
maganin gargajiya wanda nake sha ni ba kowane nake sha ba maganin gargajiya sai na ga magani amincacce wannan ya sha sun rabu lafiya wannan ya sha sun rabu lafiya shi nake amfani da shi ba kowane mai magani ya zo na surutu yana da tsarance in dauki maganin shi dora a ciki na bana haka ni ina kira ga masu sai da maganin gargajiya su ji tsoron Allah wani in ya ebo maganin ya zo da shi shi zai bukatar shi a saya a bashi kudi ya tafi abin ko me zai faru ya faru maganin da suka san zai cutawa jama'a uban dan girman Allah su daina sayarwa mutane
sunana na mu dan kasa kar ake ne Ibadan kana shan maganin gargajiya ina shan maganin gargajiya wani iri kake sha ina shan na gari ina shan na ruwa game da wace cuta game da cutar dan kalama ba su wanda ke dame ni wani lokaci ka doka kana shan maganin gargajiya ah na da lokaci mai da dama ina sha suna ma aiki shi ne mai aiki alhamdulillah bai taba mai illa ba taba mai illa koi mai hari insha Allah yana mai aiki godon hali ka taba shan na ciwon ciki ya ma magani na taba shan ciwon na ciwon ciki ka taba shan na ciwon ciki ya ma magani shi ma ya mai magani sosai na ciwon kai fa na ciwon kai sosai a gaban ma ka taba yin shaki ba ban taba yin shaki ba ka taba yin surashi na taba yin surashi game da sanyi kuma ya ma magani ya mai magani
ni Alhaji Ayetoro
kana shan maganin gargajiya
mu muda da wallahi ina yi aiki sosai ne ko mu wakati mefa so mai ibe je
na di dai ka shike
na mai ka shi na ji dadi ba yayi lafiya sosai
ba wahala
wallahi babu wahala
sunana hasana maganin gargajiya shi aka sani don dama da muna yara iyayen mu ta gargade da gauta da mai daci ake jika mana maganin ciwon ki
kuma irin wannan da ake saidawa a kasuwa na ciwon daji ciwon kai sanyen kashi da dai sauran su kina shan irin wannan magani
sosai ma ni ina amfani da wani magani wanda ake na da tajibirin ina dan haidai da ina amfani da shi don ni gaskiya ina jin dadin sa sosai ma da ina jin dadin sa har gobe
kuma maganin gargajiya bai taba miki illa ba
wallahi bai taba min illa ba sai dai in ji dadi
a ciki oda mu ni ne oda ha mu yojo zani ti oda mu sawa ba ha ba me ti ni ga malu gugu wa
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Masu asanci ga fakota shakashi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun zakarun na kasar Sudan a Accra Sports Stadium a zagayen farko na garawarsu. Zakarun na Ghana Premier League na bukatan su yi hubasa kan su samu kyakkyawan samako a Omdurman a wannan karo cikin makon. Kwararrun aikin fasaha na asanci kotoko sun baiwa 'yan wasan da masu tafi su huta a ranar Talata 29 ga watan Disamba su dawo ranar Laraba 30 ga watan na Disamba. Baki ɗayan 'yan wasan da za su hallara a filin wasa na Adaku Jace domin su ma atisayi saboda ligin ɗin zakaru na CAF. Asanci kotoko za su iya komawa ko kuma dai fadawa cikin CAF Confederation Cup wannan rukuni da zaran suka gaza tabuka abun kwarai akan kasar Sudan.
Karela RCD karon farko kenan da ta sha kai a kakan bana hannun Becham United a nan Najibo Park. sai dai tana da kyakkyawan labarin fadi a Crosby Ewuya Park inda bata rasa kuma ki daya ba Elmina Sharks yanzu haka na haskawa wasannin ta illa kashin da ta sha a hannu a Shanti Gold Inter Allies Elmina Sharks da ake wa kirari da Indum Boys dai ba wanda ya kashe su illa cibiyun nan da na ambata tun farko Carolina United ko ita ke a matsayin na biyu a tibur godiya ya tabbata ga kokarin zira kwallo a ragana Diawe Sitela da kuma haskawa da tsohon dan wasan tsakiyar kotoka Umar Bashir ke yi a wannan lokaci a farko farkon watan nan na Accra House of Oak ta sake daukan na mai koyar da wasa na kasar Sabia domin ya jagoranci clubin a dalilin na kam gaba kan baya da Edward Odum ke yi da clubin Perfect Day ya taba jagoran na Accra House of Oak a ligan din shekara ta 2008-2009 kan hasin din ta sallame shi ana saura wasanni bakwai kuma duda haka ta iya tallashi ligan din kasar kocin mai shekaru 60 ya ci burinsa shine ya lashe wa clubin din league karo na 21 da kuma CAF Champions League babban mai koyar da Black Stars wasa Charles Pabna Akono ya mayar da martani gazancin rashin biyarsa tun da ya kama aikin koyar da Black Stars Akono wanda ya karbi wannan aiki na koyar da Black Stars a matsayin babban mai koyarwa tun a watan Fabrairu shekara ta 2020 inda ya maye gurbin kwasa Afiya bai samu biya ba tun a wannan lokaci tsohon captain din Ghana yana dare-dare wurin kokawa game da biyan nasa yana mai fata cewa nan ba da jimawa ba za a biya shi da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai.
Shugaban Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaki da annobar COVID-19. Cikin matakan da zai dauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke yin baris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta dauka na yaki da cutar wanda ta kashe kusan mutane 339 a Amurka an kashe akalla mutane 5 wasu da yawa kuma sun jakkata a wani hari da aka kai a filin saukar jiragen saman Aden a yau Laraba a cewar wata majiyar tsaro jim kadan bayan da wani jirgi dauke da sabbin ministocin da aka nada a yankunan da gwamnati ke rike da su a Yemen ya sauka tashar daga Saudiya an harba wani matukin jirgin saman sojan Afghanistan a kudancin lardin Kandahar a yau Laraba ƴan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka da kisan jami'an soja amma basu bada karin bayani ba wata majiyar jami'an tsaro wadda bata so a bayyana ta ba ta ce wasu ƴan bindiga da ba a sani ba su ne suka harba Mas'ud Atal wani matukin jirgin saman soja kusan tazarar kilomita 1 daga gidan gwamnatin yankin a yau Laraba Atal mazaunan lardin Kandahar ne kuma a jamhuriyar Czech Republic da hadaddiyar daular Larabawa ya samu horo
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu ya kuji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tayar ni gabatar da shirin sai kuma Julie Levinson da ta hada shirin kuma injiniyan mu ne yanzu ni ce taku Bikki Ejjeru nake muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma assalamu